cikin kunshin shirin namu na wannan rana, za ku ji cewa Court Magistrate ta fara sauraron ƙarar da 'yan sanda suka gurfanar da Musa Uba Ɗanbaye bisa zarginsa da kashe wani matashi ta hanyar harbewa da bindiga. Shi kuwa mahaifin matashiyan nan Zainab Aliyu da ƙasar Saudiya ta yi zargin ta shigar musu da ƙwayoyi ya ce har yanzu bai tozali da diyar tasa ba. Ƙungiyar masu gidajen buredi sun koka kariris kan yadda al'umma suka ja baya wajen siyan burodi a wannan wata na azumi. Warwarar jin waɗannan kanu har ma da wasu sunanan lodi-lodi, do Allah sai ku dakace mu. Matakin farko shi ne yin sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna kuma roƙon Allah ya datar da mu da dukkanin alhairan da ke cikin wannan wata mai albarka, ya kuma sanyaya mana wannan dumamar yanayi da muke ciki. Sunana Aliyu Wali, kuma a yau ni ne zan kasance riƙe akalan wani sabon shirin
Babasuda,
wanda 'yan Hausa samfurin tsarin dauri suka yi masa take da
Sarkin Labari.
Shiri ne da yake rerayewa ya rage, sannan ya tankaɗo muku labarin da ke zuwar muku a cikin shirin. Idan hali ya ba da dama ma, mukan sirrika da kunna nitso cikin ƙarƙashin ƙasa domin za ƙulo wasu bunna-bunna da aka yi su a cikinta da suke da jibi da rayuwar al'umma. Amma kafin fara wasu safo muku rahotannin da shirin ya gunso, za mu ɗan yi ratse teburin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi, na kuma sada ku da Zulfa'u Musa ya kasai domin ta karanto mana labarin da tattaro.
Limamin masallacin Juma'a da ke kasuwar Singa a nan Kano, kuma malami a sashin ilimin addinin Musulunci na Jami'ar Yusuf Mai ta Masle, Dr. Ibrahim Ilyas, ya yi kira ga iyaye da su ƙara zagi damtse wajen ganin 'ya'yansu sun kammala makarantun Alƙur'ani mai girma. Dr. Ibrahim Ilyas ya yi wannan kiran ne yayin saukar karatun Alƙur'ani na ɗalibai 79 da makarantar Gwani Ɗan Zarga da ke unguwar Dabai a ƙaramar hukumar Gwale. Wakilinmu Abubakar Sabo ya rawaito cewa yayin saukar an naɗa gwanaye na karatun Alƙur'ani mai girma su 105 ciki har da Dr. Muhammad Sani Ayayi na Jami'ar Bayero tare da wasu mata guda 9. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce nan ba da jimawa ba gwamnati za ta yi wa hukumar Hizba garan Bawul. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce bisa wasu dalilai wanda suka hada da zamba da munamuna da dai sauransu, shi ya sanya gwamnati za ta gudanar da garan Bawul a hukumar.
Sannan Zulfa'u, da kuma haka ne zan sada ku da Jakadiya Zahrawa Awwal Musa domin ta karanto muku wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana a rubuce kan jigon rahotannin shirin nan Litinin, wanda ya kalli batun yadda ake zargin wani direban baburin arere ta tsawo sun kulla alaka da wata matar aure har suna alkawarin haduwa a wani waje na daban.
Zamu fara da sakon Baffarano, inda yake cewa Allah ya shirye su, mu kuma Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu. Ita kuwa Maryam Abdullahi Yunusa cewa take matar aure da kula wani a waje, Allah ya kyauta ya shiri masu irin wannan hali. Mata, ku kare mutuncin ku, ku kame kanku da hira a abin hawa. Sako daga Abdullahi David. Sakon Khadija mai kyau cewa take Allah ya shiri wannan mutum da bin matan aure, shi kuwa Khalil Kausar tun ga cewa yayi. To fa, masu dan sau a dunga tsarkake zuciya musamman ma a wannan wata na Ramadan. Kin manta cewa matar aure ce amma kika bashi lambar ki? Allah ya shirye ki. Sako daga Sumayya Abubakar Salisu Magashi. Zamu kalkare da sakon Malam Si dan Hassan Kofar Arewa, inda yake cewa ke kuma haka zaki ci amanar mijinki, ci Allah ya shirya. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto su ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To Zara'u, da fatan dai matan aure masu yin irin wannan hali za su dinga jin tsoron Allah, da kuma haka ne za mu je ga jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda zai leƙa hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta wannan jiha, inda mataimakin kwamandan hukumar na filin jirgin saman Malam Aminu Kano Muhammad Ajiya ya ce matakin da wasu kasashen duniya ke dauka na kisan kai kamata yayi ya zama darasi akan matasan kasar wajen kaucewa ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda ya buga misali kan zargin shigar da kwaya kasar Saudiya da aka yi wa Zainab Aliyu ya kuma gargadi ma'aikatan filin jirgin sama Malam Aminu Kano da su guji aikata duk wani abu da ya saba doka ya kuma ce kamata yi amika a kasar Saudiya ta yi hukunci kan ma'aikacin da aka kama ta rashin gaskiya
duk wanda aka kama da hannu a cikin irin wannan abubuwa ni in so na ne ma duk wanda aka kama a cikin irin wannan harka kamar yadda aka sa baiwan Allah nan cikin matsala ya kamata a kama ma wayannan mutane wallahi amika ɗin Saudiyan nan su yi musu hukuncin da ya kamata da aiwa yarinyan duk abin da ake screening ka yi da kanka kada ka zauna ka ce wai kilai su yi ma wayannan abubuwa ko kuwa ka tsaya kana buga jirgi ya sauka ko jirgi bai sauka ba duk nan ake samu irin wayannan abubuwa
a nasa bangaren mahaifi ga Zainab Alhaji Habibu nu kila ya ce har yanzu Zainab na ofishin jakadancin kasar nan da ke Saudiya cikin kwanciyar hankali kuma da zarar an kammala cike-ciken takardu Zainab za ta dawo gida
halin da ake ciki shine yanzu muna sauraron kammala rubuce-rubuce da za a yi daga can ofishin jakadancin Najeriya da yake ga sami sarki domin ka san sun je umara ne kuma visa su ta kare saboda haka sai har an bude visa halin da ake ciki kenan amma dai ita ta samu yanci na tabbatar ma cewa idan ana so a yi aiki za a yi aiki ni na gani ni shaida ne tunda aka fara wannan abun har aka zo karshe babu inda na shiga duka da ma'aikata ne kuma ina tabbatar ma cewa tunda na fara har yanzu ko sisin ko wani bai tambaye ni ba ni kuma ban bayar ba
kuma wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana wanda muke fatan tun daga yanzu za ku iya fara turo mana da ra'ayoyinku na kashin kai ta lambar waya 08091149995 ma sauraro sai mun ji daga gare ku a nan kuma rundunar yan sandan wannan jaha ce ta yi gargadi hadi da jan kunne ga waɗanda suke buga knock out a fadin jihar baki daya musamman ma cikin dare bayan an sha ruwa ga dai mai magana da yawun rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa
ɗan sanda suna nan suna sintiri a cikin gari duk wanda aka kama yana jefa wannan knock out yana ankara ko zabura ko tsoratar da mutane to fa ɗan sanda za su kama shi kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu
kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka shi a shafinmu na Facebook da LFM Kano 88.5 har ma dubun dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu ciki kuwa har da Saminu Raina journalist dan batta inda yake cewa hakan yayi shi kuwa Nuruddin Nuruddin yace Allah ya sa sun ji kuma za su daina Abubakar Nasir Garu kuwa yace gaskiya ne wannan yana da kyau Salihu Maboba Tirawa yace matakin da za a dauka shine wanda yake shigowa da shi shi ma ya kamata a kama shi ya ra'ayoyin da za mu iya dauka kenan saboda lokaci za mu leka ofishin kasuwanci karkashin jagorancin Malam Aminu Bello
kai ni kan yau naga ta kaina waya kullun sai ci min kuɗi take kamar gara na sayi data don shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce waye daga layin wayar da nake amfani da shi ne dan haka ni kan kawai na gaji
shakurin minka abokina aika ta faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanonin sa mai suna yau da gobe communication MTN data partner tare da hadin gwiwar kamfanin MTN wannan company shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai karfin network sannan kuma suna register line wato idan ka siya nan take sai ai maka register
sannan akwai waya ta naira 8000 da zarar ka siya zaka samu kyauta ta SIM da kuma naira 500 domin ka sai data
kamfanin sai shahara wajen dawo muku da lambobin ku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK retriever kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G suna yin swapping din layukan waya da sai da katon wayar turawa ta hanyar tsarin BTU
kamfanin yana sai da data don shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin Pestilin
wannan kamfanin yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G 3G zuwa matakin 4G zaka same su ne a opposite tashar rijiyar Zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalira ofishin su mai lamba 416 kan titin Gwanzoro dake kanan Dabo ko ka tuntube su ta lambobin wayoyin su kamar haka
08032 03 7 ko kuma 0800 320 0379
yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku Hawaii.
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata sune tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu san cancada ado dan burge mai gida ina mata masu san kece raini a gidan biki ina mata masu san zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da gallagallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chicken Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cotton, Swiss Boil, the sauran lishika da materials da suka dace da kullar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa County Tin IBB, duk a kasuwar kantun kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, Titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da karamar riba muka dogara da neman al
kuma dalla kafin mu leka babban kotun shari'ar musulunci dake post office za mu dauki korafin wasu yan garin Ergonda dake karamar hukumar tsanyawa inda suka yi korafi akan cewa kudin tallafin naira 10,000 wanda gwamnatin tarayya ke basu duk bayan watanni biyu an daina basu wanda a farkon basu tallafin an gaya musu cewa sai ƙarshen shekarar 2019 ne za a gama basu amma ba a yi watanni hudu ba aka daina a hannu guda su ma wasu mata da aka sake daukar sa tsarin tallafin sun bayyana mana yadda suke ta bibiya amma har yanzu ba a yi musu cikakken bayanin halin da ake ciki ba na rashin basu tallafi
mu bukatun mu a manya su shigo ciki musamman su taimaka mana a taimaka a bato mutanen hakkin su a basu abin su
mun tuntube su abinda suke gaya mana cewa sunan ka bai zo a cikin bocha ba babu suna a cikin bocha bincike ya nuna canja ta ake yi
an daina ba mu an ce kwata kwata ba sunan mu ga sunan mu he a danne a ce babu sunan mu a ciki da an ashi katun mu sai a ture a ce ai ba sunan mu ku bane ba kawai ku tafi ku hakura
wannan yasa jakadan mu Abubakar Sabo ya tuntubi shugaban sashin gudanarwa akan tallafin na jihar Kano Ismail Dala Usman dangane da ko yaya gaskiyar batun yake kan cewar ana yi wa wasu tsumburin-burin akan batun ba da tallafin na gwamnatin tarayya
in ka duba tsanyawan ma da mutum 1,700 wajen 7 da wani abaki ba amma yan tsanyawa sakamakon shigo wannan sai dai za ka ga cewa shi mutumin duk da ya san cewa an tsalla an sauke shi shi yake ganin cewa shine mai matsala so amma a tsanyawan ma ina son ga maka su adadin mutanen sun rubanya da kan yanda ake biyawa dawa sai dai wasu din wanda su basu dawo a cikin wanda aka dawo daga bankin duniya suka dauka suka ce za su biyawa kaji abin da ya faru kenan tunda matsalar ba wai tsanyawa kadai bace ta shafi duka kananan hukumomi
to Allah ya kyauta yanzu kuma bara mu leka babbar kotun shari'ar musuluncin dake zamanta a post office inda war dan kasuwa a kasuwar canji ta wafa yayi karar wasu yan kasuwa biyu da suka hadar da Alhaji Muhammad Rabi'u dan kasuwa a Beirut sai kuma Alhaji Saminu Umar Tambu dan kasuwa a Kwari a zaman kotun na yau lauyan Alhaji Saminu Umar Tambu ya sake gabatar da wani roko a gaban kotun roƙon dai shine kotun ta tsaya tak daga ci gaba da sauraron karar kasancewar ya sake shigar da dauka karar a gaban babbar kotun jiha bangaren dauka kara dan haka yake roƙon kotun da dakatar da ci gaba har sai an ji me waccan kotun ta dauka kara za ta aiwatar anan ne lauyan mai kara barista Salih Idris Bello yayi suka akan roƙon nasa inda yace shigar dauka kara baya dakatar da ci gaban shari'a dan haka ya nemi da tsaida takaitaccen lokaci dan su kawo shaitu anan ne kotun ta saka 30 ga watan nan da muke ciki domin lauyan Saminu Umar Tambo ya maida martani akan doran shari'a wannan kenan can kuwa daga kotun ma'aikata da ke zamanta a gidi-gidi Court Road ta ci gaba da sauraron karan nan da ma'aikatan lafiya waɗanda ba likitoci ba suka shigar suna neman kotun ta tilasta wa gwamnatin jihar Kano da kuma shugaban ma'aikata na Kano akan ci gaba da biyan su kuɗin albashinsu wanda gwamnati da yanke musu a baya sannan kuma ta biya su arias na kudin da ta yanke musu a baya. Idan mai sauraro bai manta ba, kusan shekaru uku da suka gabata, gwamnatin Kano ta yanke wa ma'aikatan na lafiya waɗanda ba likitoci ba albashinsu, kuma suka garzaya kotun inda ta yi hukunci, ta ce a biya su kuɗaɗen da aka yanke musu a baya, a kuma ci gaba da biyansu yadda ake biyansu tun farko. A zaman kotun na yau, lauyan masu ƙara Barista Lamin Bala ya gabatar da roƙonsa a gaban kotun, inda ya nemi talazabtar da waɗanda aka yi hukuncin a kansu, kasancewar ba su bi hukuncin kotun ba, inda su kuma ɓangaren gwamnati suka zo da neman cewa suna roƙon kotu a ba su dama su ɗauka ƙara a kan hukuncin da kotun ta yi. Bayan fitowa da kotun, mun zanta da lauyan masu ƙara Barista Lamin Bala, wanda ya mana ƙarin haske.
Suka zo da nema cewa suna roƙon kotu a ba su dama su ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotu ta yi. Mu kuma muke cewa wannan kotun ba ta da hurumin da za ta saurari wannan nema nasu. Shine mai shari'a ya ba da dama cewa a rubuto a zuwa ya masa cikakken bayani akan akwai hurumi ko babu hurumi. Daga nan aka dakata zuwa 15 ga wannan wata domin a ci gaba abin da ya faru kenan.
Shi ma lauyan gwamnati Barista Musa Dahiru, jakadan mu Abubakar Sabo, ya zanta da shi.
Ke so a dakatar da shi hukuncin, shi ne aka daga zuwa 15 ga wata, saboda wasu takardu da waye su ba su yi a rubuce ba, kuma suka yi magana da baki, to shi ne aka ce su yi a rubuce, sannan mu kuma mu yi namu reply din. Gudu kotu ai kotu hukunci, dama tunda mu aka kayar dole ba za mu gamsu ba tunda har mun yi appeal.
Kotun dai ta dage zamanta zuwa 15 ga watan da muke ciki domin ci gaba, kamar yadda jakadan namu ya rawaito mana. Da kuma haka ne za mu tafi kotun magistrate mai zamanta a rijiyar Zaki, karkashin mai shari'a Aminu Usman Fage, inda ta fara sauraron wata ƙara wadda 'yan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Musa Uba Ɗanbaye, wanda ake zarginsa da kashe wani matashi ta hanyar harbewa da bindiga. Ƙunshin tuhumar ya bayyana cewar Musa Uba Ɗanbaye ya ɗauko bindiga mai lambar lasisi 0000212, ya kuma bindige wani matashi mai suna Nazifa Adamu a can ƙaramar hukumar Ajingi. A daidai lokacin da wasu matasa suka yi wa gidan Uba Ɗanbaye tsinke, kotun ta tambayi Musa Uba Ɗanbaye ko zargin da ake yi masa haka ne, inda ya ce ba haka bane. Shi dai ya san cewar ya ɗauko bindigar ya harba sama, amma ba shi da masaniyar ko wani ya rasa ransa. Lauyan da yake kare Musa, Dr. Rabi'u Ahmad, ya roƙi kotun da ta bayar da belinsa, sai dai mai gabatar da ƙara ASP Yusuf Sali ya yi suka, inda ya ce kotun ba ta da hurumin bayar da belin wanda ake zargin ya yi kisan kai. A nan ne kotun ta sanya gobe domin ta bayyana ra'ayinta, kuma mai shari'ar ya yi umarnin a tsare shi zuwa goban. Jakadan Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da mahaifin marigayi na zifi, wanda ya ƙarin haske.
Yanzu menene fatan ku a wannan shari'ar?
Fatan dai wannan shari'a, wannan dai abu Allah ya riga ya zama dai ba ta waje ba, kwanan sai ya ƙare kuma ya rasu ban mai dawo da shi. Illa iyaka ku ta duba al'amuran nan bisa idan basira ya kasance ta yi adalci a kan al'amuran nan, wannan shi ne abu.
Jakadan namu dai ya tuntuɓi Musa Uba, amma ya ƙi cewa komai. To na dabo masu sauraro na dakonka domin jin yadda za ka musu yadda za ta kasance a zaman na gobe. Da kuma haka ne za mu je ga fanninmu na rayuwar mu a yau, inda zan sada ku da jakadan Hassan Mamuda Ya'u da rahoto na musamman da ya haɗa, wanda ya duba akan mahimmancin bibiyar karatun yara ga iyaye.
Bibiyar ilimin yara daga ɓangaren iyayensu da ma samar musu da kayayyakin karatu wasu mahimman al'amura ne da suke inganta karatun nasu. Sai dai kuma akan samu wasu iyayen da ke nuna sakaci ga karatun yayan nasu, wanda hakan kan sa su taso babu ingantaccen ilimi. Akan hakan ne muka samu zantawa da wasu iyaye kan ko suna bibiyar karatun yayansu.
Duk wata haka idan aka ji za a kai musu kuɗin tam ko na littafai, nakan bi su in ga yaya wace wainar ake toyawa.
ina ganin duk abubuwan da suke yi.
Gaskiya ni ba na wani bibiya karatun su. Iyakaci in suka dawo daga makaranta suka aje jaka to na a aike su.
Ko lokacin da aka dan shirya dan kware-kware taron iyayen yara. To gaskiya na halatta kuma headmaster din ya mun mana bayani ko mun gamsu da abin da yake faɗa musamman turo yara akan lokaci.
A nasu bangaren yara sun bayyana mana yadda iyayen su ke lura da karatun nasu.
A wallahi ba a bibiya. Ina dawowa daga makaranta za a ce in dauki tallan awala.
Gaskiya ba sa bibiya.
Me yasa ba sa bibiya?
Ni ma wallahi ban sani ba.
Gaskiya ba sa bibiya. Tun ina nursery yanzu gashi nan ina shigo secondary.
Malam Abba Kamis Inuwa, wani malamin primary ne a nan Kano. Mun ji ta bakin sa akan koyaya bibiyar karatun yaya yake daga bangaren iyaye a yanzu.
Babban matsalar da muke fuskanta daga bangaren iyaye shine ba sa bibiyar karatun yaran su. Kawai sun ban mu za mu koya wa yaran su komai da komai, wanda abun ba haka yake ba. Kamata a ce idan mun yi namu kokarin a makaranta, idan kuma sun koma gida, su iyayen su ma su tsaya yaran a gaba domin su ji irin karatun da aka yi musu. Idan yaro ya manta ma sai su tuna masa. Wani ma ya zo makarantar ma ya ga ko ya ji irin yanayin yadda karatun yake gudana ba zai zo ba. Idan kaga yawanci uba ya zo makaranta to wani abu ne taso wanda ko yaron sa yayi ba daidai ba, an dan masa hukunci wanda bai taka kara ya karya ba sai ya biyo sawu.
Malam Mansur Sani Salihu malami ne a sashin koyar da ilimin malinta a makarantar Sa'adatu Rimi ya bayyana mana muhimmancin bibiyar karatun yara ga iyayensu.
Muhimmancin bibiyar karatun yara abu ne wanda yake da muhimmanci a harkar koyo da koyarwa, kuma abu ne wanda ya dauki kulawan nauyi na bangare daban-daban. Farko idan malamai suka yi aikin su na wajen koyarwa, kuma haƙƙi ne na iyaye su bi bibiyar karatun yayansu, musamman su ga suna zuwa makaranta bisa ka'ida, suna yin assignment da aka basu, suna duk shirin ayyuka da aka basu. Kaga kasance cewa yaya za su dauki nauyin kula da wannan bangare saboda muhimmancin sa. Ta haka ne za su san cewa suna ƙara ba yara ƙarfin gwiwa wajen zaburar da su wajen karatu, da kuma cewa sun san ana bibiyar su, saboda kowane yaro dole ya dage tabbatar aikin da aka sashi a makaranta ina yi.
To da fatan al'umma za a ringa bibiyar karatun ƴaƴan, domin dama aka ce ilimi gishirin zaman duniya. Hassan Mamu da Ya'u Baba Suda.
Amin Hassan. Nan kuwa kungiyar masu gidajen burodi ce ta yi kira ga masu cin burodi da su yi wa Allah su ci gaba da rodon burodin a wannan wata. Duba da cewa tun da aka shigo azumin kasuwar fa ta ja baya.
Da zarar an dan nutsa an yi kwana biyu uku bread yana zama ba iya cin shi, sai kuma azumi ya je ƙarshe ake cin shi. Mun saba da wannan. Wasu wurare kamar cikin manyan kasuwanni wajen gari da ake yin shayi lokutan kasuwa ko kaza babu, ya zamanto lokacin da ake ta'ammali da bread guda biyu ne kawai. Daga lokacin da wani zai ci in yayi buɗe baki sai lokacin sahur. Sabanin da za a yi shayin safe, za a yi na yamma, wani ma kuma zai ci da daddare.
Kabira Hassan Abdullahi kenan, ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙungiyar gidajen buredin wannan jiha. Shin komai sauraro yana son jin fashin baƙin karin maganan nan ta biyar bi bata goma? Gazantawar da jakadan Awwal Muhammad yayi da mataimakin shugaban kwalejin ilimin addinin musulunci da harkokin shari'a legal, kuma masani a ɓangaren harshen Hausa
Dr. Abdullahi Asiru ta cikin fannin muna daga taskar Hausa.
To nan abin da Bahaushe yake nufi biyar bi bata goma, gaskiya ne bata goma. In ka bi tarihin abin, idan miji yake da ƴaƴa guda hudu, sai ta iwa matarsa da wani dalili ko ta mutu ko suka rabu, sai je kuma auro wata macen, ita ma sai aka yi sa'a tana da ƴaƴa guda hudu a wancan gidan da ta baro, ko gidan mijin da ya mutu ko isa keta. To kaga ita tana da ƴaƴa hudu, shi na da ƴaƴa hudu. In ka tara hudu ga hudu, takwas kenan. To ana nan sai Allah ya ba su rabo, suka samu ɗa ɗaya da shi da ita. Kaga in ka tambayi ƴaƴansa nawa da ce ƴaƴansa biyar, idan ka tambayi ce ƴaƴanta nawa da ce ƴaƴanta biyar. Amma in ka tara ai a zahiri da can ne nan ma hudu takwas sun samu daya a tsakiya, kaga ai atara kenan. Saboda haka wannan biyar bi ta gunsa da biyar bi ta gunta bata da goma ba. Saboda haka amsa da ta bayar shine tara, shine wace ke cewa biyar bi bata goma.
Kafin mu karkare shirin, kada ku manta za ku iya sauraron wannan shiri baki daya a shafinmu na internet www.dalefmkano.com ko tune in streamer radio live online radio box live from Niger African radio har ma da bibiyar mu a shafinmu na Facebook dalefm88.5 to mai sauraro tamad bihamdillah domin babu abin da ya rage mana sai dai mu disa aya a madadin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice da kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki har ma da ƴan biyar sarakan zazu Abdul Basit Abdul Mumin har ma da tallafin Bahari Isa sa kukkulla mana sautin a wannan rana ni kuma Ali Wali da na shirya na gabatar nake cewa na barku a hannun Oga Daga